sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya falsar dattawa ta bi sahun majalisar wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022. Masana harkokin tsaro sun ja hankalin 'yan Najeriya kan gargaɗin da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi akan halin tsaro na ƙarshen shekara da kuma wasu masu yunkurin tada zaune tsaye a cikin ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi 2.3 cikin 100 a cikin watanni 9 na wannan shekara, adadin da ya dan karu akan abin da aka yi tunanin samu a baya, in ji ma'aikatar kasuwanci a yau Laraba. Amma fatan samun ingantaccen ci gaba na dasashewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa. Duba ta uku da ta ƙarshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida, jumlar kayayyaki da ayyuka na ƙasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi 2.1 cikin 100. Sabon ƙarfi da aka samu ya fito ne daga mafi ƙarfin kashe kuɗin mabuƙaci fiye da yadda ake tunani a baya, da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a ƙididdigan farko. Yanzu da nau'in coronavirus na Omicron ya bayyana, yake kuma sanadiyar hauhawan farashin kayayyaki, kada yake kuma shafan tsarin raba kayayyakin, akwai fargabar cewa lamarin zai kawo tsaiko ga ci gaba yayin shiga shekarar 2022. A kasar India kuma gwamnatin kasar ta fitar da kudirin doka na kara shekarun aure da 'yan mata daga 18 zuwa 21, lamarin da ya kawo shekarun 'yan matan daidai da na maza, tana mai cewa hakan zai karfafi mata. Amma 'yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka dade suna fama da su, da suke jefa miliyoyin 'yan mata cikin aure ƙasa da shekaru 18. Muna ɗaukar matakin ne domin baiwa mata lokacin yin karatu da kuma ci gaba. Kasar ta fito da wannan tsari ne ga 'ya'yanta mata, in ji Prime Minister Narendra Modi, bayan da aka gabatar da dokar haramta aurar da yaran mata a gaban Majalisar Dokoki a jiya Talata. Wannan matakin na zuwa ne sama da shekara guda bayan da ya faɗa a jawabinsa na ranar bikin samun 'yancin kai cewa gwamnati tana nazarin ƙara shekarun aurar da 'yan mata a dokance. Gwamnati ta ce manufar wannan doka ce ba da dama daidai wa jarida ga mata domin su samu isasshen lokaci su kammala karatu, su samu ayyukan yi, su samu ƙwarin jikinsu kafin shiga aure, da kuma tabbatar da ɗaiɗaikun jinsi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin majalisar dokokin Libya ya faɗa yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba. Shugaban kwamitin ya bada bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar, yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni akan tsaro. Shugaban kwamitin bai bada takamammen sabuwar ranar da za a yi zaɓen ba. Hukumar zaɓen Libya ta bada shawarar gudanar da zaɓen a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaɓen har zuwa ranar 24 ga watan Janairu. Takaddama da dama da aka samu akan shirya zaɓen sun ƙara tabbatar da tunanin jama'a akan zaɓen da aka daɗe ana jiran gani ka iya jinkiri. Ƙasar Libya ta kasance a ƙarƙashin gwamnatin wucin gadi shekaru 10 bayan hambaran da daɗaɗɗen shugabanta Muammar Gaddafi, kana abokan gabansa na gabashi da yammacin ƙasar, su ne suka sanya ido akan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata ƙarƙashin shirin zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Laraba mutane da dama sun ɓata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin ƙasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hifakan a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70 zuwa 80 ne ake zaton gocewar ƙasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Zartarewar kasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar hakan ma'adinan Myanmar mai arziki amma ba ta da tsari mai kyau wanda ke daukar ma'aikata yan cirani da ma'aikata daga duk fadin kasar Myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciyar kasar China. Ruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zartarewar kasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a Hypekant. A ƙarshe, masu gabatar da ƙara a ƙasar Holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin Malaysia a gabashin Ukraine a shekarar 2014 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298. Masu shigar da ƙarin sun kammala bahasinsu na ƙarshe a yau Laraba da cewa ‘yan ƙasar Rasha da suka hada da Igor Girkin da Sergei Dubinshi da Igor Pulatov tare da ɗan ƙasar Ukraine Leonard Kachenko sun haɗa kai wurin samo makami mai linzami na Buk daga ƙasar Rasha suka taimaka wa ‘yan awarin Ukraine. Wani binciken ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkaɓo jirgin Malaysia samfurin MH17 daga ƙasar Rasha yake. Galibin waɗanda suke cikin jirgin 'yan ƙasar Holland ne, kana ƙasar ta Netherlands tana ɗora alhakin kifar da jirgin akan ƙasar Rasha. Tuni da Rasha ta musanta wannan zargi.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Majalisar Dattawa ta bi sahun Majalisar Wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022 har da ƙari daga naira tiriliyan 16.3 zuwa tiriliyan 17.1. Daga Abuja, Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Majalisar Dattawa ta amince da daidai kasafin da Majalisar Wakilai ta yi wanda ya kama naira tiriliyan 17.1 sabanin naira tiriliyan 16.3 da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar a watan Oktoba na bana. Wannan kasafin ya ɗauki wani tsawon lokaci a Majalisar Dattawa ne domin aiki da suka dukufa yi akan kasafin kuɗin hukumar zaɓe, inda a ƙarshe aka amince mata da kuɗi har naira biliyan 305. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zabe a Majalisar Dattawan.
A wannan kasafin kuɗi ita hukumar zabe ta samu wani ƙari bambancin da ake a baya. Kuɗin da ake zabe ba a ba da su sai ya rage saura watanni kaɗan kafin zabe. Amma da Allah ya kawo mu shugabancin wannan hukumar zabe, mun canja lamarin, mun ce lalle a wannan shekarar wajibi ne a warewa haina kuɗi na fara aiki. Dan a wani lokacin a shekarun baya mun samu matsala cewa kuɗin zabe ba ba da zuwa sai rage sati biyu ko uku ma kafin a fara zabe. To yaushe aka ba da kuɗin kwangila, aka je aka buga takardu, aka buga abubuwa, waɗansu kayan ma aka san su duk zai wahala, wani kayan ma sai aka san za ka siyo su.
A bayanan da muryar Amurka ta samu a game da ƙarin da aka yi kan kasafin kuɗin na nuni da cewa tun farko an yi kiyasin kasafin akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka 57 ne, amma a yanzu an ɗaga shi zuwa dalar Amurka 63 wanda ya maida kasafin kuɗin gaba ɗaya zuwa tiriliyan 17.1. Dan Majalisar Wakilai Abubakar Yahaya Kusada ya bada hujjar yin ƙarin.
Kasafin kuɗi so ake yi yayi abin da zai tallafa ma 'yan ƙasa gaba kida kuma ya zamanto kowane yana da haƙƙi a ciki. Dan haka ne sai aka bullo da hanyoyi waɗanda za su sama ma kowace mazaɓa wani gurbi a cikin wannan kasafin kuɗin. Wannan abin da ake yi a sama ma kowace mazaɓa 360 gurbi a cikin kasafin kuɗi shike jawo ana samu mun ƙari ko yaya yake a cikin kasafin kuɗin da bangaren zartarwa suka kawo.
Majalisar ƙasa ta kwashi shekaru biyu kenan tana yin kasafin kuɗin ƙasar daga watan Janairu zuwa Disamba, sabanin yadda aka yi a baya da ba a ma cika kammala aiwatar da kasafin a shekara ba. Wani abu da shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne ya dangana shi da shugabanci mai kyau.
Da ba ma wanda ya kula da lokacin da ake kasafin kuɗi ko lokacin da ake amincewa da shi ko lokacin da gaban kasa zai sa hannu ko kuma menene 'yan Najeriya za su fa'idantu da shi. So amma yanzu duka wannan cycle din shugaban kasa Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jagorancinsa ya tabbatar cewar an dawo kai kuma ana kan tsari da ya kamata.
Yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda abubuwa za su sauya a kasuwanni a daidai lokacin da za a fara aiki da sabon kasafin kuɗin na shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to har yanzu muna Najeriya inda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi gargadi ga 'yan Najeriya akan halin tsaro a ƙarshen shekara da kuma wasu masu neman tada zaune tsaye a cikin ƙasar. Malam Shamsuddin Ahmed, jami'in hudda da jama'a na hukumar ta DSS, ya yi wa wakilin ma Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Akwai wayar da muka gane cikin bayanan sirrinmu da muke da shi cewa manya ne a ƙasa kuma yawanci 'yan siyasa ne wanda suke laɓewa da wata mafaka na cewa a samu a kawo wa ƙasa bori saboda a lalata tafiyar gwamnati ko kuma a ingiza mutane su juye wa gwamnatinsu. To wayannan muna so mu ba su jawabin cewa muna sane da abin da suke yi kuma muna nemo hujjoji a kansu, kuma duk wanda aka kama da hujja isasshe ko me matsayinsa za a kula da shi gaban kotu kuma za a hukunta shi.
Amma abin damuwa shi ne an shajin kuna irin wannan gargadin amma kamar ba ku kamo mutanen da ke da wannan yunkuri ko ki amfani da matasa domin a tada hankali domin biyan bukatarsu ta siyasa ta shekara 2023. Me wannan sanarwa ko gargadin zai yi don ya bambanta da wasu na baya da kuka yi?
To lallai in mutane sun ji mun yi wasu gargadi biyu ko uku baya, kada a tsammani an yi gargadi ya wuce ne. Ana gargadi kuma ana nan, ana bin diddigi kuma ana samun shaida. Kuma duka wayannan mutane da muke sa su kaman nasara ke cewa rada, wato mun sa su muna kallo abin da suke yi, muna nan da bayanai da muka samu a kansu. To amma yadda shari'a ke tafiya, akwai wasu bayanai wanda sai ka hada su sun kai su guda da mutum kafin ka kai shi. Kuma a hankali muna bi muna hada wannan hujjojin namu, da mun hada mun gama za mu fitar kuma za a ga wayanda za a kamo kuma za a kai su a hukunta su.
Kun faɗi cewa mai 'yan siyasa kamar 'yan majalisu na jiha da na tarayya da mukarban gwamnati maya da kanana da mai 'yan kasuwa kamar su yi taka tsantsan a ƙarshen shekara da farkon shekara mai shigowa akan samu yawan laifuka suna ƙaruwa. A wannan lokaci me kuka gano kuma wani mataki ake ɗauka domin a kifar da wani yunkuri na tada hatsaniya a wannan lokaci?
Wato mutane da yawa yanzu sun laɓe bayan wannan sigararru da suke mana fashi da kuma kama mutane da ake yi a arewacin ƙasar nan. To suna so su yi amfani da wannan su kawo ma gwamnati zagon ƙasa. To wato wannan abu ba yau aka fara ba, ya yi shekaru da ɗan dama ana yi, kuma jami'an tsaro mun haɗu da sauran wanda muke aiki da su muna ƙoƙari muna bin wayannan muna rarragewa muna kamo wanda muke kamo a hukuntar da su, sannan muna kuma wasu ƙoƙari wanda muke hana wasu kuma yin wannan abu.
Malam Shamsuddin Ahmed kenan, dukkan jami'an hudda da jama'a a ofishin hukumar Leken Asiri ta ƙasa wato DSS a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Ibrahim Katsina, tsohon jami'in ne na hukumar DSS, kuma ya mun ƙarin haske dangane da irin abun da hukumar ke fatan al'umma su yi a dalilin lokacin da suka yi wa al'umma irin wannan gargadin, inda yake cewa
akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke, saboda ai sharkar tsaro ta al'umma ce. So wannan fatakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa shin akwai wasu baki waɗanda suka zo mana, akwai wata ɗabi'a da ake wuraren mu waɗanda da ba a yi, saboda irin waɗannan abubuwan za su ga ai duk wani bako da zai zo cuce ka zai amfani da wannan damar ne da ake ganin hidima da harka ta yi yawa. Saboda haka sai ai kokari a kula a tashi tsaye, abinda suke nufi kenan a faɗa da dubawa jama'a a tashi tsaye kada a kwanta a ce to shikenan ai komai lafiya, a'a wannan lokaci ne na kowa ta yi tsaye ya ba jami'an tsaro haɗin kai kuma ya taimaka a samu nasara.
Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Satar mutane da dabbobi wata babbar matsala ce da aka dade ana fama da ita a Najeriya, musamman a yankin arewacin Najeriya. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya a Ibadan a game da satar mutane da dabbobi a kasar.
Sunana Shehu Sokoto, karamar kuwa mako local government Gumbora din da ya tambaranga.
Kace yan ta'adda sun kashe maka dan uwa?
Sun kashe min yaya, wallahi sun kashe min yaya malam mai kudi, Allah jikan shi, Allah ya mai rahama.
Yaya akai aka kashe shi?
To wallahi misalin ƙarfe biyu na dare sun ka shigo gidan, sun ka je sun ka fada gida yana fitowa, sai ya hasko musu fitila, yana hasko musu fitila sai sun ka halbo shi, sun ka samai a hannu. To a lokacin da yake kwance yana zaune sun ko kusa gare wu ya ce to don Allah ku yi hankuri, duk abin ka so don Allah in ba sun ka ce su ina ai su an rige an rige an biya su
kuma an aiko su kenan su kashe shi.
To lallai kan dai sun ka ce dai an rige an biya su, su ba ka komai gare
to sun
waɗannan na aiko su don su kashe shi.
Wallahi ba su wada ba, da bakin nan dai dada shi kan sun ka kara mai nan ya tafi yadda na magana da su.
Ka ce malami ne kuma limami ne?
Malami na almajiri ne mai kanta su a iyayen makaranta kohai zaurin shi yan makaranta karanta kuma gashi limamin gari shekara shi daya da samu rawan na limamin gari shekara guda.
Aka kashe shi?
Aka kashe shi.
To ko akwai wani mutum da yake wato rigima da shi?
Lalle tabban a nadin sarautar ma akwai yan adawa su don akwai wanda ke gaba da shi. Akwai masu gaba da shi sosai.
Kuna ganin masu gaba da shi ne wata kila za ka kashe shi ko ku yan ta'adda?
Wannan wallahi ba mu cewa komi sai yanzu dai mun bar mu Allah. Mun bar Allah ba abinda za mu ce illa Allah ji kanki.
Sunana Yahuza Jangebe. Lalle na sani sosai akwai abokina Alhaji Audu Allah ji kanki daga Hara. Alhaji Audu mai gida. Lalle ya dawo da asibiti yace musu shi bai taya. Suka ce a'a. Yace a'a shi bai taya. Sai aka ce to bari mu taya. An ka taba taya, an ka taba taya gaza taya saboda ce tsaya alaka shi. Kai sai sun kalbe shi.
Ya mutu.
Ya mutu.
Kare shi. To bayan shi ba?
Bayan shi akwai wani mutala mahala manajan gidan mai manajan Alhaji Umar Petrelo shi ma sun zo gidansa sun dauke yana ba ofcia guda suka dauke suka kai cikin daji suka ce akai kuɗi an ka daidai ba kai kuɗi suka tawalla shi suka tawalla shi sai an kai masa kuɗin an ka dawo da shi gida an kai asibitin tungusar emergency sai ga kuma Allah ya shirye ni
kila wahala ce tasa ya mutu ko
lalle wahala da suka bace ne shi yasa Allah ya mai babbaci.
To bayan waɗannan da ka faɗa yanzu kana da labarin wasu mutane da an ka sace ko kuma an ka kashe a nan gehen ku?
Akwai mutane an ka sace sosai akwai wasu mata da an ka taba sace sai suka kai wata guda da kwana 30 kwana ɗai a can cikin dajin nan nawai an kai har da yan ɗiyansu da yan jarirai da yan waɗanda ba su iya taya ba. Akwai wani ɗan ƙaramin yaro tun nan mata ta ce wannan ɗan yaro shi ke zuwa yana ɗebo musu taura suna ci ko ya ce ya ɗebo ya ɗiya ya ba su suna ci
a can dajin
a can cikin dajin
inda an ka aje su
inda an ka aje su. Sai Allah ya sa sojoji sun ka shiga wata rana muna kai farmaki da jiragen sama da ƙasa sai ga Allah ya taimaka aka kwanto su ba da tare da
ya kake kallon wannan ta'addanci?
To ni wannan ta'addanci nake kallo shi wasu wannan yan ta'addan shi wannan ta'addanci da suke shi wai dadin ne suke yi ga wannan ta'addanci da suke yi shi wai koko akwai waɗansu suke janga da su su zanka ibara mutane a gaban za a wasu koyo huda haka.
To ana ka gani me ya kamata gwamnati ta yi?
To gaskiya gwamnati kan ya kamata haƙƙin ta ne ta dauki mataki akan wannan abu da akai. To shi wai haka mutane su canza ba su shugabanni ba za su shiga mata
mai rabo
mai rabo ka san waɗanda aka taba sacewa ko aka dauke yan ta'addan su tace su ko suka dauke?
To wallahi muna jin su kan gasunan ko ina kuma sun dame mu arewa mu wallahi dai yanzu arewa ga ta mu muna son taka amma ba mu da jira wallahi dai yanzu abinda aka yanke Sokoto to ba sai a hankali yanzu Kadiba an sa kyan sa kai kyan suna ta kashe hilla ne gaban sa yankin Sokoto yankin Illela.
To ba ka ganin shi wakila wadannan fulani da aka kashe masu laifi ne?
Gaskiya wadannan ba masu laifi ne ba don duk wanda aka cimma gida na da iyali na da yan yara an ka zo an ka kashe musu mutane wadannan ba masu laifi ne masu laifi su daban suke suna nan tare da manyan shugabanni a Najeriya don saboda wannan mu gamma kamai daga su kai su yi karhin talaka zai zo samu wadannan makami kuma ya kamata gwamnati ya dauka musu mataki ya dauke ta kozu ya kamata gwamnati ya zauna ya rage da Allah zai kare rayuwar talaka duk a Najeriya ga dukiyar su duk har bisa yana bisa arata a wuya shi to ga suna ana karkashe su ana kore dukiyar su.
To amma gwamnati za ta tana kokari don ta samar da wasu jiragen sama samfanin Tukano da kuma wasu kayayyakin yaki na kasa ba ganin cewa gwamnati ta kokari?
To muna jin labari ya ji kokari amma gaskiya babu wanda mun haga girage mun abin kila ma fadi dai na akai don ba a ganin kowa da kowa yanzu ana ta'adda kuma kai ka bi jami'an tsaro baka samu ba.
An taba sake muku shanu?
Wallahi an taba sake mu da shanu.
Kamar guda nawa?
Kamar guda 23 a hannun barayi yanzu halin da ake ciki.
A wani daji?
A dajin Kade.
Kuma suna sayan?
Suna shan gare su ila har yanzu har gobe.
Ni sunana Usman Abdullahi. An taba sake min yaro bara na karbo shi $1,300,000 a dajin Kebe.
To ya an kai ka karbo shi?
To suna fakiran mu da waya wanda sun ka dauka shi da wannan waya ita ce suke kiran mu lokacin da suna neman kudi na fansa.
Kai magana da su?
Na yi magana da su.
To me kace musu?
Na roki alhorma sun ka ce ba wannan ba aiki Allah suke yi ba don haka ba su yi ma Allah sai dai ayi kokari a basu kudi.
Kamar nan sun ka ce ka basu farko?
Farko $4,000,000 sun ka ce a basu farko.
Ka kun ka shirya zuwa
$1,300,000?
$1,300,000 300
kuma
ka biya
na biya
to babu jami'an tsaro ne
to wannan kan kuma za a bincike wajen gwamnati
kun kai kara ga gwamnati cewa an dauke muku yaro
eh lokacin da an ka dauki yaro yaro biyu ne an ka dauka guda ku uce yazo sojoji sun ka kama shi sun ka je da shi har Zamfara guda kuma sai da an ka bada kudi an ka fanzo shi
ya hake kallon wannan ta'addanci
to ta'addancin na rashin tsaro na mun ka dauka tunda ana garin ma'aikatan sun sa inda suke kuma ba su sun ka kasa taimaka su magance wannan marala
sunana Muhammadu Dan Ali
kai ma an taba kashe ma dan uwa ko an taba kore ma shanu
an taba dauke muna dan uwa ba guda ba ba biyu ba kuma sannan an kore muna shanu yanzu haka zaman da ake ciki an dauke muna shanu an bar mu cikin wasu matsaloli wadanda ba mu san inda za mu sa kanmu ba domin mun nemi taimako ko wace hanya a taimaka muna ba mu samu taimako saboda Allah
kun zo ga yan sanda ko civil defense ko kuma sojoji ko kuma gwamnati
ga wajen yan abun nan kore shanu ba mu je wajen hukuma jami'an tsaro ba mu je wurin su ba domin mukan gani cewa gwamnati ita ta kasa ni ya kasa ta jami'an tsaro ko ka kai musu report ba wasu ba za su saurare ka ba gaskiya
to lokacin da an ka sace muku shanu kuma an ka kame muku yan uwa ya kaji
nayi bakin ciki kwarin gas saboda mun shiga wani hali bayan an kore mu na shanu an bar mu haka nan sannan kuma ga wasu mutane waɗanda ake sanin cewa su waɗannan mutane a ce wukan sa kai ne kuma su zo su addabi yan uwan mu suna walakanta musu ce kuma duka bahulatani yana da cikin wannan umul abaisi to mu sai muga cewa bahulatanin kwarai wanda ya san ciyon kanshi ko wanda ka bakin ciki abin da ke faruwa ga kasa baya da za a yi ya ce shi dan ta'adda ne ko ya dauki wani ko ya kwantata ma wani ko ya ci amana wani ba tare da cikin sanin abin da ya kamata zuwa kai da kawo akan rayuwar shi ba domin su waɗannan mutane waɗanda suke kwantata muna ko su kwantata ma yan uwan mu ba mu dauke su Fulani ba dun bahillatani tsakanin Allah dun bahillatin waɗanda yake siyasan abin da hanya hillanci yana bakin ciki din da ke faruwa ga kasa don shi bahillatani mu ba mu dauki bahillaci farao ne gaskiya tsakanin Allah sai dai akwai gurbaci gari waɗanda ka kwantata ma yan uwan su kuma su kwantata ma waɗanda a tare da yan uwan su
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
wasa coach ne labana rajivec ya tabbatar da cewa mataimakin sa coach Otto Addo ba zai samu kasancewa da su ba yayin gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 Otto na aiki ne da Dortmund Ricky Ajamos kuma yana tare da rukunin fasahar Ghana yayin wasannin samun shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 kasancewa dai Bundesliga zai suma nan cikin watan Janairu ya ci karo da gasar cin kofin na Afirka abin da yasa ba za a samu tsohon dan wasan na Ghana a gasar cin kofin Afirka ba me koyar da Ghana wasa coach Milovan Nedved ya ce yayi imani ɗan wasansa za su baiwa mara dakunya gasar cin kofin Afirka na ƙasa da ƙasa coachin dan ƙasar Sabia ya ambata sunayen ɗan wasa 30 a ranar talata a headquarters hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana na saran kawo ƙarshen shekaru 40 da ta kwashe rabonta da cin kofin na Afirka a gasar na sabon wata Melva yayi imani ɗan wasan da ke gare shi za su iya taimakawa wurin kawo ƙarshen jirar da Ghana ke yi na kambin na Afirka wannan ne kungiyar wasa da nayi imani za su ci kofin na Afirka na shekara ta 2021 inji Melva Black Stars za ta bude sansani a Doha yau Laraba 23 ga watan Disamba shekara ta 2021 kungiyar za ta kwashi makonni uku a Doha tana motsa jiki kanta shiga kasar Kamaru wa gasar a cikin ɗan wasan da aka kira har da manyan ɗan wasan Ghana irin su Dede Ayu Jordan Ayu Mubarak Wakaso Thomas Tepati Abdulrahman da kuma Jonathan Mensah Dr. Nate Ogona san ciko tako ya lashe kyautar kocin din farko na watannan a gasar Premier League in Ghana na shekara ta 2021 da 2022 Ogon ne aka zaba kocin da ya tsere wa saura na watan Nuwamba inda ya doke irin su Nuruddin Amadu na Kin Faisal da Kasim Mingle na Bechin United tsohon jagoran na wafa na da kyakkyawar tarihi yayin da klabin ɗinsa tsawon wata ɗaya bata sha kashi ba ta samu ciyi hudu jere da kunnin doki ɗaya ana sa ran zai amshi kyautar talabishin samfalin NASCO kungiyar Kin Faisal ta tare bisa teburin Premier League ɗin Ghana bayan nasara da ta samu da ci 3-2 akan Dream FC a jiya talata Zubair Ibrahim ya bude raga kwallon sa na biyar a raga kakan bana bayan minti 6 da so ma wasan a Babayara Sports Stadium dan wasan gaba Ejenin Boateng Mensah ya rama wa James da bugun daga kai sai gola cikin minti na 32 minti 3 bayan haka Kin Faisal ta sake cin wani kwallon ta kafar Enoch Morrison kan dan wasan baya na James Habib Muhammad ya ci gida kwaku karkari ya rage yawan golukan bayan na hutu rabin lokaci Kin Faisal ta dage kan wannan nasara abin da yasa ta yi daidai da Ghana Stars da yawan maki sai dai Kin Faisal ta tsare bisa teburin ne saboda ci 3-1 da ta samu a Doman da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muftar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban na takaice tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi 2.3 cikin 100 a cikin watanni 9 na wannan shekara adadin da ya dan karu akan abin da aka yi tunanin samu a baya inji ma'aikatar kasuwanci a yau Laraba amma fatan samun ingantaccen ci gaba na jisa cewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa duba ta uku da ta karshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida jumlar kayayyaki da ayyuka na kasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi 2.1 cikin 100 sabon karfi da aka samu ya fito ne daga mafi karfin kashe kudin mabukaci fiye da yadda ake tunani a baya da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a kididdigar farko a kasar India kuma gwamnatin kasar ta fitar da kudirin doka na kara shekarun aure da yan mata daga 18 zuwa 21 lamarin da ya kawo shekarun yan matan daidai da maza tana mai cewa hakan zai karfafi mata amma yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka dade suna fama da su da suke jefa miliyoyin yan mata cikin aure ƙasa da shekaru 18 a ƙarshe wani kwamitin majalisar dokokin Libya ya faɗa yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba
to ma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jiyo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu Amadu Dumba bai ku makeri da yake yana gabatar da shirin Rasul Ladat Troikam da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.